Dogayen layukan ababen hawa a gidajen mayi na ƙara tsamari a arewacin Najeriya, abin da ya jawo hauhau farashinsa. Nan wasu 'yan Najeriya ne da suka shafe tsawon lokaci a gidajen mayuka.
Ga muna tun da asuba muna layin mai, motar mamun ya ƙare saboda tsawon layin da ake ja, muna tura ga mai yayi tsada. Mutane suna cikin damuwa, suna cikin wani yanayi. An janye subsidy, ba mu san me dalilin ƙara wannan wahalar kuɗin mai ba. Ya kamata shugabannin ƙasar nan su duba halin da talakawa suke ciki, a taimaka mutane, a rage musu wasu wahalhalun. Sakamakon wahalhalu sun yawa, da me mutum zai ji, da abinci zai ji, ko da wahalar man da zai fita dan nemi abin da zai ci.
Yawa akalla na kai kusan awa hudu ina jiran mai, ban samu ba. Gashi yayi tsada, ana wasu gidajen man suna sida shi ma 700, wasu 800. Ko ba haka ba, saboda tsada. Gwamnati ta kawo mana saukin wannan abun, ta duba lamarin, ta duba da Allah a duba.
Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Ipman reshen arewa maso yammacin Najeriya. Na fara ne da tambayarsa, ko menene musabbabin yawaitar karancin man fetur a arewacin Najeriya haɗi da babban birnin tarayya Abuja?
To ai abin da muke ta faɗa kenan, dole mai ya karanci a arewacin Najeriya, saboda mu muke zuwa mu ɗauko man nan in mun siya a depot ɗin da ake siyan mana da man nan. To abin da yake taimaka mana mu yi sai da kuɗi, kuɗaɗen mu an zo an rike mana su a wannan petroleum downstream, saboda aka ba yadda za mu yi, muna bin biliyoyin kuɗi har yanzu ba a biya mu ba. Mutane da yawa sun ajiye motocinsu, ma ba sa iya zuwa su ɗauko kaya.
To baya ga ƙarancin man fetur ɗin, gashi wasu gidajen mayi na siyar da litar man fetur fiye da yadda farashin gwamnati yake.
To ai shi sa yawanci muke faɗa, kun san an riga an cire tallafin mai, to ita kuma kasuwa ita take yin kanta. So inda mutum ya je ya samo man nan haka yake zuwa ya sai da shi, saboda yanzu kasuwa ita take yin kanta, babu wani tallafi a kai yanzu na mai. Inda mutum ya samo kayansa haka yake zuwa ya dan dora riba sai ya sai da kayan nan.
To kamar nan da yaushe kuke ganin za a shawo kan wannan lamari?
Yawa zuwa biya mutane kuɗaɗensu, za a ga ci gaba mai ya wadata. Kuma man nan akwai shi fa, ba wai babu ba fa, akwai shi. INPC tana kawo man nan, akwai isasshen mai a Lagos.
A hirarsa da muryar Amurka, Aliyu Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa, ya ce halin da ake ciki na ƙarancin man fetur a Najeriya ka iya shafar harkokin yau da kullum, wanda kuma ka iya shafar tattalin arzikin ƙasar.
Ƙarancin wannan man da tsadarsa yana sawa mutane ya zama ba sa iya zuwa wuraren sana'o'insu da ayyukansu, saboda sufuri ya yi tsada. Wasu kuma musamman masu aiki na sufuri sukan daɗe a gidajen mai bin layi, wanda za su bata awanni masu yawa wajen neman man. Hakan zai rage abubuwan da suke samu a koda yaushe. Sannan man nan da ake siyan shi da tsada, akwai masana'antu manya da ƙanana, wanda kusan abin da suke kashewa na samar da kayayyaki shi ma ya ƙaru. Wannan ya rage ribarsu, in ya rage ribarsu kuma za a iya samun matsala.
Na yi ƙoƙarin tuntuɓar kamfanin albarkatun mayi na ƙasa NNPCL, sai dai ba su amsa kiran wayar da na yi musu ba har izuwa haɗa wannan rahoto. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.